Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Laraba 27 ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci 17:25:60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gubal muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin abubuwa da mutane ke hasashen gani a cikin sabuwar shekara mai shigowa ta shekarar 2018 inda muke da rahotanni akan haka daga Najeriya da kuma Ghana. Haka kuma muna da maimaicin shiri ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, akwai kuma wato sharhin jaridun Kamaru da kuma sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata, al'ummar kasar Liberia saka da ƙuri'ar zaben raba gardama ta zaben shugaban kasar da ke yammacin Afirka. Fitaccen tsohon dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne ke fafatawa a zaben don mai gurbin shugaban kasa Ellen Johnson Sirleaf, wadda ke shirin sauka daga mulki bayan kammala wa'adi na biyu, wa'adin da kundin tsarin mulkin Liberia ya bata dama. Boakai da Weah su ne suka samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da aka yi ranar 10 ga watan Oktoba, inda Weah ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Shi kuma Boakai ya zo na biyu da kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un. Kasancewar baki ɗayansu ba wanda ya samu ƙuri'un masu rinjaye, hakan ya sa aka gudanar da zaben raba gardama, amma ƙalubalantar zaben da aka yi a kotu shi ne ya ka tsaiko ga zaben da aka shirya yi tun farkon ranar 7 ga watan Nuwamba. Abokiyar takarar Weah ita ce Joel Howard Taylor, wata 'yar majalisar dattijai ta Liberia kuma tsohuwar matar tsohon shugaban 'yan tawaye kuma shugaban ƙasa Charles Taylor, mutumin da ya rura wutar yakin basasa a shekarar 1989 wanda yanzu haka ke gidan yara a Birtaniya, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 50 kan rawar da ya taka a kisan ƙare dangi da aka yi a Saliyo.
Ƙungiyoyi 40 na 'yan awarin ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya a wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan awarin dai sun ce Rasha na son ta yi watsi da buƙatarsu ta neman shugaban Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga mulki. Suka ce kamata ya yi mai shiga tsakani ya zama adali kuma mai gaskiya. A matsayin Rasha na babban kawarin Siriya ba ta da su. Rasha ta shirya zaman tattaunawar ranar 29 ga watan Janairu a birnin Sochi da ke gabar tekun Bashar Aswad. Gwamnatin Siriya ta ce za ta halarci taron. Ita ma ƙasar Turkiya wadda ke goyon bayan 'yan awarin ta ce za ta je taron, amma ta ce bai kamata ba a gayyaci ƙungiyoyin Kurdawa. Yunkurin sasantawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shayi a Geneva haɗe da wasu tattaunawa daban na ƙasashen Rasha da Turkiya da Iran ba su yi tasiri ba wajen kawo ƙarshen yakin basasan shekaru 6 na ƙasar Siriya.
Ƙasar Masar ta kashe 'yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji da ke zirin Sana'a a shekarar 2013. Kisan da aka yi yin a jiya Talata an gudanar da su ne a gidajen yarifi da ke arewacin birnin Alkahira, wanda kuma shi ne kisan mutane mafi yawa da aka taɓa yi a Masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi 6 da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar ta 2015. Baki ɗaya mutanen 15 an kashe su ne ta hanyar rataya. Shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya umarci sojoji da su tashi tsaye don murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Biyu bayan mummunan harin da ya yi sanadiyar rayukan mutane sama da 300 da aka yi a wani masallacin yankin Sana'a a watan da ya gabata.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Canada ta ce za ta kori jakadan ƙasar Venezuela da ke ƙasar ta a matakin mayar da martani makamancin wanda Venezuela ta yi wa jakadan Canada ɗin. Ministan harkokin wajen kasar Canada Chrystia Freeland ita ce ta fitar da wata sanarwa a ranar Litinin. Tana bayyana cewa Wilma Omar Barrientos Fernandez kenan wanda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya janye daga kasar kar ya kara dawowa Canada. Haka kuma Freeland ta sallami wani mataimakin jakadan Venezuela daga kasar ta. Wannan fada da ya shafi ma'aikatan diplomasiya ya fara ne to ranar Asabar lokacin da Venezuela ta ayyana jakadan Canada Craig Kowalik a matsayin mutumin da ba a son gadin sa a cikin kasar. An kori Kowalik ne bayan da mutumin da ke shugabantar hukumar tsare-tsaren mulkin Venezuela wato Delcy Rodriguez ya zarge shi da katsalandan a harkokin siyasan kasar da kuma yin wasu rubuce-rubucen batanci akan Venezuela akan dandalin Twitter. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala a yayin da shekarar 2017 take karewa mutane sun bayyana wato abinda suke son su ga an samu a sabuwar shekarar da za a shiga, kazalika kuma suka nuna yadda suka ga wannan shekarar da ita kuma take karewa. Da farko ga Babangida Jibrin daga birnin Ikon Najeriya.
Shekara ta 2017 mai karewa shekara ce da ta zo wa 'yan Najeriya a wani yanayi da a da suka yi fatan samun gagarumin canji, to sai dai canjin da suka samu har yanzu za a iya cewa ya tsaya ne ta bangaren tsaro. To sai dai kuma har yanzu 'yan Najeriya da dama na fatan ganin an samu ci gaba ta bangaren tsadar rayuwa ta yadda talaka zai samu abin sakawa a bakin salati, duk da cewa dai an samu nasara wajen haɓaka harkokin noma kamar yadda gwamnati mai ci ta kudiri aniyar yi. To ko menene ra'ayin 'yan Najeriya game da shekarar da muke ciki mai karewa ta 2017 da kuma fatan su da shekara ta 2018 mai kamawa? Ga dai ra'ayin wasu 'yan Najeriya da na zanta da su a birnin Lagos.
Abin da zan ce wajen bangaren tsaro dai ga wannan gwamnati gaskiya mun samu ci gaba 100%, sai dai mu ce Allah san barka. Bangaren kuma aikin gona shi ma an samu ci gaba tunda mutane sun koyi darasi an shiga gona sosai, an tallaba mutane ba su rance sun kuma koma sun yi noma.
Shekara 2017 gashi muna ban kwana da ita, sai dai dole ne kuma za mu waiwaya mu ga abubuwan da suka faru a wannan lokaci da na ci gaba da kuma na rashin ci gaba, ko kuma na jin dadi da wanda ba na jin dadi ba. Domin na farko an samu shekaran a cikin yanayi na kunce rayuwa ga duk wani talaka wanda yake Najeriya, sai alƙawura da su 'yan siyasan suke taima al'umma zami kaza a ƙara haƙuri a ƙara haƙuri, kullun zancen su kenan. So kuma gashi shekara ta tana kusan gab da ƙarewa, za a kuma shiga kuma shekara ta 2018.
Ko menene fatan sauran 'yan Najeriya a shekara ta 2018? Ga dai Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty Support.
To idan aka shiga shekara ta 2018 muna fatan a samu canji mai ma'ana, canjin da zai taimaki al'umma kuma al'umma su samu sauƙi rayuwa da kuma walwala.
Yanzu dai a yanda shekara ta 2018 ke gab da kamawa, fatan 'yan Najeriya gaba ɗaya shine na ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar tattalin arziki. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin, shi ma wakilinmu na Accra Redwan Abbas ya iko mana da irin wannan rahoton, inda ya fara tuntuɓar Sheikh Usman Bari, tsohon jami'in diplomasiyan tsohuwar ƙungiyar tarayyan Afirka ta OAU, kuma mai sharhi ne akan harkokin siyasa da tsaro a nahiyar Afirka. Shi kuma ya bayyana yadda ya ga shekara mai karewa da kuma abin da yake so ya gani a sabuwar shekara.
Abin da ya fi daga hankali sosai shine barazana wadda sunan gwamnatocin Afirka musamman suka fuskanta, cewa an fi da Mugabe a Zimbabwe, sannan kuma ana ta barazana a Togo da kuma dan Burkina Faso da kuma zabe da an kai daga Liberia da sauransu. To wayannan ababen nan duka su a zance su in ce jihar Afirka dai ta wayannan barazanan kuma Allah ya sa ta kara ta gama lafiya wanda aka yi zabe an yi zabe wanda kuma aka sake gwamnatin shi an sake gwamnatin su. Wallahi abin da nake so dai wato in gani ya faru an samu aiki gwargwado a wayannan matasa su ma sun samu abin yi domin kuwa in dai matasan nan ba su samu abin yi ba wato talauci zai ka tutu. Yayin shi zai kara ci gaba saboda haka miyagun halaye kuma zai kara yaduwa kenan.
Ra'ayi dai an ce riga ce kowa da irin tasa ko yaya kuma sauraron jama'a ke dubin lamarin. Bari mu ji daga gare su.
Wallahi tallahi babu abinda wanda ya burge ni a cikin wannan lamari wanda ya kai ga zama lafiya. Kasa na zamanin lafiya, mutane suna zamanin lafiya, gehen mu duk ana ta shashe hankali amma mu muna lafiyar mu lau. To wannan abu shine nike fatan Ubangiji Allah ya sa sabuwar shekara mai kamawa lamarin ya daure hakan ga ko kuma ya hakan ga
dan gwamnatin da sun kam ko su ababa suka yi nuna alamu inda suka yi suka aiwatar kamar suka fada kamar suka yi lancin to ina jin mutane da su matuƙar farin ciki da su shine kamar health insurance wanda ni kaina naje asibiti naga an duba ni an ban magunguna masu yawa kuma ba tare da koko kamar yanda suke suka yi alƙawarin ake tafiyar da shi an samu improvement kwarai a health insurance.
Sabon shekaran Allah ya sa muka shiga ya kasance kuɗin mai su yi ƙoƙari su duba wannan wuri saboda in kuɗin mai ya tashi kusan kowane haraka da ake yi sai affecting dinsa.
Hajiya Adija Laraba Usman Noko Sharubutu matar babban limamin kasar Ghana da aka fi sani da suna Ummana Amarya tana yi wa al'umma gabaki ɗaya fatan alheri a sabuwar shekara.
Allah ne mai tamu Allah sa mu ga wani shekara haka. Muna gode ma shugabannin, mun gode musu Allah ya saka musu. Allah ya maimaita muna son kafin wani shekara kuma mu samu abin da yafi wanga. Dumin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Muktar Abbas kafin mu ci gaba sai a dai shagata da wannan. Ka babu yara manyan gobe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 14 na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai tunannun ƴan damfaran nan da suke kare cewa su aljannu ne ba su daina bin jama'a da zimmar cutar su ba. To sai dai kuma da yake yanzu kai yana ƙara wayewa, mutane da yawa sukan juya akalar wannan yaudara su yi ta yaudarar mayaudaran akan waya suna nada maganganunsu a cikin wayoyinsu. Kamar wanda za mu sanya muku a yau,
inda aka so cutar wani mai suna Muntari mai taya a Funtuwa a gyara zama a jizancan aljanin ƙarya mai ikrarin cewa yana zawuyar Shehu Jibrima a garin Unguru wato yana ƙarya da sunan wani babban malami mai daraja domin yayi cuta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Dana?
No.
Yau ba kai na fara raka abi.
To,
Fatiha kafa guda kulhu Allah kafa uku.
To,
yau da ka kammala sai kai kwanciya ka ka nemi dar Allah da amincin Allah ka ji ko?
To, alhamdulillah, alhamdulillah.
Kin jira ko me kasance dukiyan tana gare ka sai ka kira sai a maka bayanin yadda zaka fashi wannan turare.
To,
Allah kara maka imani.
Wallahi Allah.
Kara maka lafiya.
To, masha Allah.
Awan ya lafiya.
Amin mala.
Amin ai a rike amana a rike shirri ka ji ko?
Wa balahi insha
Allah. Alhamdulillah rabbi rahim salaman ala musa wa harun ka danga bi a sanu duk abin ka na dana kai a na cikin natsuwa.
Wallahi.
Wa sa natsuwa kada a sa gaggawa domin gaggawa aikin shedan bi sanar da Allah subhanahu wa ta'ala.
No.
Sa awan ya lafiya.
Gobe da sai kare nan ku gudu da sai an dusa ne ki ban kira ka.
Misali in bakwai ka kira daidai ne in bakwai da rabi ka kira daidai ne in tara ka kira lokacin da ba za ka saba mana alƙawali ba
mallan ka saurare ni kaman ƙarfe 7 zuwa 7 da rabi
a wannan lokacin ka saka abin in za ka saka abin magana fa ka saka mai ingani saboda kai fa Allah ya maka daraja
to
kada ka karasa katin karamin kaci kaji ko
to
yawa na ja maka
kana ja man ko yanzu na nemi ban kaci ni
da kai ana maka afuwa da alfarma ko
masha Allah to na gode
Allah ya maka albarka
amin zan nemi kaci insha Allah in sakamakon ƙarfe 7 zuwa 7 da rabi
mu bari 8 kawai kanisu
8
eh abakka ka samu dama ka sa abun magana ƙarfe 8 yayi maka
ya mani mallam
Allah maka albarka
masha Allah
na sa ga ma lafiya kana da wani tambayan ko babu
to tambaye da yake na hore ta kace a wannan dama inda zan sautu a ran ni kace a
ta gobe
yawa da inda zan sautu a ran da inda zan kai abun ga
bi a sanu dana daga Allah babu wani sai manzon sa ko
eh
illahi allazi la ilaha illa daga Allah babu wani sai Muhammadur Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
bi a sanu ka rabo ta duniya ka da lahira ka arziki yayi
Allah
wanda ganin wani abu a hannun wani mahaluki a doran duniya abokin halitta ka kai shawa ba sai dai a gani a gurin ka kai shawa amma kai kimani da Allah da Muhammadur Rasulullahi kai kimani da Al-Qur'ani mai girma ka ji ko
gaskiya ne
kace billahi allazi la ilaha illa huwa na ran dai da Al-Qur'ani mai girma baba na imani
ai babu duk musulmi ya imani da Allah da ranar lahira
shine nace kace baba billahi allazi
assalamu alaikum
Alaikum salam garadima ne
to Allah ko Allah shi ka ta mallam
eh sako da daga fada wannan guri yanda aka rika kala kare buda kuma a kwatin nan
to kan kare buda ko
eh kare buda sai da umannin mu kuma dana sai mun sauka da wannan amana
to daga fada abun nan da mace suna abun nan abun ganna ku Allah shi ka ta mallam sanan
kai nake sarare
fada wallahi mun sun ni imanin ta
zawiya Shehu Jibrima zawiya Shehu Jibrima da ke garin guru
na'am fara zawiya
zawiya Shehu Jibrima da ke garin guru
to na'am Allah ya kawo
to washe karfe ne mai na ura da kai
to
eh sai karfe tara kace ko takwas ko
gobe ba
eh assalamu alaikum wa alaikum salam
Allah shi ga ta mallam
na'am
barkar asuba
barka da bana
kashi lafiya
lafiya lahu ana
Alhamdulillah aiki
ko wallahi da iya
masha Allah ne shi naga kai ta fata ne saboda alƙawari da yake kira kai
ta kyau ta alƙawari ko abin tambaya ne
gaskiya ne
eh fadi na maka addu'a ta alƙairi
masha Allah alhamdulillah nagode
fadi na maka addu'a ta danka zama lafiya
tumara nagode Allah saka
ne an samu an tarbi abin wannan turare
eh kware da shi
na'am
eh ratar da shi
ina wannan ya ta daga shi wannan ka dauka daga shi wannan ka sau uku da sarki ya ma
na tsakiya ne dauka na 2018 zan sauwa
na'am
eh ka ci akwai na 2012 akwai na 2018 ko
eh na
akwai na 2022
eh haka
na dauki na tsakiya bare na sauwa na 2018
na'am alhamdulillah to kana ji ko
eh
akwai wani yaro da ake cewa da shi Sharu Bala
to
a wani gari da ake cewa garin wannan gabashin kusan ana cewa garin Maiduguri
to
yaran yana fito wannan turare
to
ya za a yi turaren yanzu ba da muka iya zuwa ko kuma ai sauki kana gida abin da ka zaba shi za a yi maka
Maiduguri
eh kana iya zuwa ko kuma ai ka maka magata kan da yafan so mana ka ga mu ga inda ku tabbata da mu cika suwa da ku da masallatai ba ku gane mu don ba mu shiga ga dan adam
to ani mata azuwa mai dukuru ba gaskiya ba ma san hanyar ta ba gaskiya
ai tambaya kai ba kai na baka zai wada na to kuma zai baka ba nace mu kana iya zuwa ko kuma wai kamar ga taka da aje abin da ake da yadda ka shawara ka ake
eh amma kuma tunda te maka maza ai ya kamata a duwa ne ga hanya mai sauki tunda te mako na ba ai
ai zan je maka to ma wace ce maka taka dadin ka amince ai amince ka ake so
eh ai ka mun da taka da
maza taka da je fa so ai da ba da amince waka
eh
to alhamdulillah haka muke bukata ai in kace zaka je ba da haka je ka tambaya ka shiro tunda kuma gurin yayi nisa kace to sai mu aika maza taka da sai fa so ma
me dogoro kan tin so to ali yayi nisa gaskiya
ba wai nisa ba ya ai maka da kudi daga wata ana zuwa ta kasa ana zuwa neman kudi ko ba bari da za ta wani dukiya ta kasa
gaskiya ne
ba yi
ana yi sosai kuwa
to ba ita maka baka neman alhurma kawai kace amma sai kace ai maka nisa
to a taimaka mani
yawa iya magana kenan da amincewarka
a taimake ni
yanzu ya zaka duke da gurin mu ta hanyar zako ga wannan abin da kuke sanyawa ga abin magana kuna magana domin da haramu muke shi mai gabanci mu dauki dukiya amma za mu iya rubuta bakaken mu je mu aje musu basu mara koren turare
to
eh wannan abin da kuke sanya kuna magana
to waya
na
waya
eh abin da kuke sanya ga wani ne shi
yamkin like yamkin
to nawa ne babban kamfani nawa ne babban abin magana ta shi
akwai na 750
to sai nawa kuma
akwai na 500
to sai nawa
akwai na 200
nawa
200
eh haka ne
akwai na 100
ai na 200 akwai ko babu
eh
ana 2500 da kai ko babu
akwai na 1500 akwai na 1500 akwai na 750 har gaskiya ne mallam
akwai nawa
1500
to sai nawa
kati da sai na akwai 1750
eh sai nawa kuma
sannan akwai na 500 akwai na 200 akwai na 100 Allah shi ka tuna mallam
wannan gaskiya ne to kalisa fa adadin na 1018 din guda nusu kamar manya wannan akwai garin ko manya ko babu
akwai su kware da gaskiya na 1500 da akwai su
to sai kalisa ba guda ne zasu kama adadin na 1018 din
to eh zan lissa ko nawa ne sai a sau zan sau
eh dan kalisa ba kai tura sako ko kuma kai ya ba
eh
kai ya rubuta ka hanya ka rubuta ta hanya sako ko kai ya ba to adadin 1018 din lissafa ka ji ka kira ne guda ne sai kama
to na mun ka gama wanda kai zan lissa sai in tin saboda akwai shi nan kusa ba sai na yi nisa ba
shi ne ne ce maka ai ka lissa ba ka kira ne guda nan su gaba ka kwaya ga su kama sai ka kira ne sanin da ni yanzu
ba za ku mu kama
ban ji ba
na 1500 guda 15 sun kama
sai da 1800 dai dai babu kari babu rage
in ka lissa na 1500 za ka ga kati 15
dubu guda
kaga dubu guda ba so goma ai in ka lura 15 kenan
na'am
1500 so goma kaga 2500 kenan kaga 1015 kenan ko
to
ga 1500 so ju kaga 3500
na'am
kaga 1015 kenan
1500 so biyu kuma na
3000
eh
yawa ga kuma 1015
na'am
kaga 1018 kenan
haka ne to kwaya ne sun ga kama
kwaya 15
haka zai gama daidai?
Eh.
To, kana iya zuwa ka rubuta ka turo ko ba?
Zan je in rubuta in turo.
To, ina wannan guri a ba bude shi ba?
A'a, ai ta ce ga in bude shi da izininku.
To, alhamdulillah, to
mara tun. Ka ga in bude ba ku ba ni izini ba ko?
Idan ka tunkudo ga wannan abun maganar.
Eh.
Ka je ka zanna gurin akwatin ka saurari shi, kar ka bar gurin kawai.
Uwar ka dace.
Lewu ne.
Uwar ka.
Ga ga yana.
Sai ke dan iska mutuci a zalimi. Dan 419. Ai zalunci ƙarya ne kuma ƙarshen wallahi sai ka tai hannu sai ka tai hannu sai ke mucuci baka magana da uwarka baka magana
to Allah ya kyauta masu sauraro a kasance da mu domin jin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a mako mai zuwa a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru
da
fara shirin jaridar namu ne da jaridan Cameroon Tribune anda tarwato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Biya ya karbi bakuncin sababbin jakadun kasashe uku a fadarsa da ke birnin kasar Yaounde kamar na kasar Italia Marco Romiti da kuma na kasar Britania Rowan James sai kuma na kungiyar hadin kan Turai Hans Peter Skodek anda suka mika wa shugaban kasar wasiko na fara kama aikin su a kasar ta jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridan Quotidiens anda ita ma ta nuna mana cewar hukumar shari'a ta kasar jamhuriyar Cameroon ta bayyana sako wakilin sashin Hausa na gidan radio Faransa RFI Ahmad Abba daga gidan yarin da yake birnin Yaounde wanda ya kwashe watanni 29 a gidan kaso amma Ahmad Abba an fara yanke masa shari'a ne na daurin rai da rai kuma daga bisani aka sake yanke masa shari'ar zama a gidan yarin har tsawon shekaru 10 sannan kuma a yanzu haka aka sake canje sheka aka bashi watanni 25 a gidan yarin amma yanzu dai ya kwashe watanni 29 ne anda yanzu dai Ahmad Abba ya samu kansa a gidansa bayan ana zargin sa da cewa yana da hannu da kungiyar maharannan na Boko Haram sai kuma jaridan Du Sahel anda taroto mana cewar a garin Tuboro dake jihar Arewa mai nisa kusa da kan iyakar kasar Chad da kasar Jamhuriyar Cameroon a cikin kwanaki 10 an yi garkuwa da mutane guda 10 anda ake halakanta matsalar da maharan Boko Haram wanda ake ganin cewa a nan bangaren ne suke cin gashin su babu babbaka zamu kammala shirin jaridar namu ne da jaridan The Post anda ita ma tace mana gwamnatin kasar Cameroon ta yi bukin jana'izan dakarun tsaro da aka kashe a bangaren yan awaren Englishin kasar a binin Yaounde Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum BOM mai magana Alirab kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da shugaban kasa da irin namijin kokari da yi a arewa maso gabashin Najeriya na yaki da abinda mu ya dame mu ya mana wannan magani mun ji dadi muna yaba masa kuma mun ji dadin yanda ya tabbatar mana da tsaro a wannan yanki kuma ga koke na zuwa gare shi kaman yanda ya yaki wannan muna so ya yaki yunwa dan yunwa ita ma babbar bala'i ce a kasa saboda in ya yaki yunwa to kasa za ta ci gaba kasa za ta zauna lafiya
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Burodinga daga Sokoton Najeriya do Allah biyo ya Hausa amik amin sako na ga lahirin yan Najeriya gaba daya musulmi da krista dangane da samun zama lafiya a Najeriya babu shakka mu musulmi da krista sai mun yi sai mun kauda bambancin addini siyasa da kabilanci
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice jiya talata al'ummar kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben raba gardama ta zaben sabon shugaban kasar dake a yammacin Afirka fitaccen tsohon dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne ke fafata a suka fafata a zaben domin mai gurbin shugaban kasa Ellen Johnson Sirleaf wadda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulki ya bata dama kungiyoyi 40 na yan awaren kasar Syria sun ce ba za su halarci taron sulhu da kasar Russia za ta shirya a wata mai zuwa ba a birnin Sochi ba suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Russia ke kokarin kaucewa shirin majalisar dinkin duniya na samar da zaman lafiya yan awaren da sun ce Russia na son yin watsi da bukatar ta neman shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki kasar Masar ta kashe yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji dake zirin Sinai a shekarar 2013 kisan da aka yi a jiya talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu dake arewacin birnin Al-Kahira wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka yi a Masar tun bayan ratayi wasu ƴan jihadi shida da aka samu da laifin ta'addanci a shekara ta 2015.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da la'asiriya za a yi wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Guban da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umurni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. David Abaya, kuma ya rike sallama da ku. A huta lafiya.